ينتهي عن الأمر ولذلك يمكنه وذلك الحبوب الدين ولذلك عدد العيش حتى أعقوه ولو كنت في الفرزول في سنة الكل فقلت يا ابن عبد شد إلى ربي وتكلم في الزوجة فبينما يديك أرجل
مطلع
فقال ما أنا ببال حتى يشد دائما ولم أزل معه إلى الثلاث سرع فقلت قل بنا إلى نفس الإسلام أن عبد الله أن يكشف ثبتك فقال أن بذلك إن شاء الله بركبتي أن أتي فتحنا حتى أتينا نفس الأحجار فتجيس فيهم يأتي بذلك بجد الأرض لا إنما يصبح يثبت لي بعد أنما طرف ما في زاد وزاد الجسم يثبت لي يأتي إلى نفس الزاد المستجبة يكبر الناس أنها تجد المرجون وما أتى ذلك من أجل المستجبة لو كان يبني ثوابا ما مختلفا مضبطا بمجيس الجسم مستجبة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibbo da ke nan kofar Kaura a cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba yau muna 27 ga watan Zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 7 miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna adda'u wad dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anil dawa'i shafi wallafar babban malamin nan al-imamul 'allama Shamsuddin Abu Bakar Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah wannan shine darasin mu na 147 kin wannan littafin a jerin darussan mu a wannan majalisi mai albarka wannan shine na 323 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya wanda ya sake kaddara saduwar mu a irin wannan lokaci domin ci gaba da wannan karatu da muke yi a duk wata muna yi masa godiya bisa ga wannan ni'ima ta jinkiri mai amfani da ya bamu da koshin lafiya da muka sake ganin wannan rana muna yin godiya ga Allah subhanahu wataala bisa ni'imominsa marasa yankewa marasa kididduguwa Allah subhanahu wataala ya sa ayyukan da aka yi a baya su zanto karbabbu gare mu alhazanmu da suka je su yi aikin haji Allah ya sa ayyukan da suka yi su zanto karbabbu addu'o'in da aka yi Allah ya karba ga kawunan su da ƴan uwansu da kasarsu baki daya mu ma nan abinda duk muka yi na ayyuka na kwarai a cikin waɗannan kwanaki da suka gabata masu albarka Allah ya karba mana
amin
Allah kuma ya bamu ikon dogewa bisa bautarsa kamar yanda yake so ubangiji ya karba mana ayyukan mu na kwarai ya yafe mana kurakuran mu da gazawan mu kafin mu shiga karatu akwai sanarwa da kuma godiya ga game da tashar abinan gidan rediyon alfijir FM Katsina waɗanda suka ɗauki nauyin sa karatuttuka na tafsiri da aka yi a Ramadan ba tare da an biya su ko kwabo ba, sun gidan Allah sun sanya tun daga farkon Ramadan kamar yadda muka samu labari har ƙarshen Ramadan. Kuma a yanzu akwai sanarwar da aka kai musu ta lacca da za a gabatar gobe insha Allah a masallacin Bani Kumasi bayan magriba zuwa isha. A masallacin Bani Barda dawa ba ku rubuta a nan ba ko? Wanda za a gabatar insha Allah gobe a bayan sallar magriba, to shi ma aka ba su kuɗin amma suka dawo da shi suka ce za su sa sanarwar kyauta don Allah. Sannan kuma suka yi shelar cewa karatun da ake yi wannan a wannan masallaci da zarar aka gama a aika musu insha Allah kashe gari za su sa shi. To muna fatan Ubangiji ya sa musu amiza ne, waɗanda suke tsaye da kula da wannan tasha Allah subhanahu wataala ya musu albarka, wannan tasha Allah ya mata albarka ya sa ta zama buɗi mai haskaka wannan al'umma. Allah subhanahu wataala ya sa musu amizani. Kamar yadda muka ambata gobe insha Allah za a gabatar da muhadara wacce dan uwanmu Dr. Muslim Ibrahim zai gabatar, Dr. Muhammad Muslim Ibrahim zai gabatar a wannan masallaci na Bani Barda bayan sallar la'asar zuwa magriba, bayan sallar magriba zuwa isha'i, afwan, bayan sallar magrib zuwa isha'i, mai taken inna kafainaka almustahzi'in, zai yi magana akan kare martabar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Don haka ƴan uwa, da fatan za a samu halarta domin duk abin da aka ce za a yi shi game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci da aka yunƙuro a ga cewa an cire soyayyar annabi daga cikin zukatar mutane, yadda a baya aka yi ta yaƙar sunnarta, aka ga kuma sunnar tana ta ƙara samun gaba sai ake ganin to bara a jijjigo ma mai gaba ɗaya ɗin a rushe girman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatan al'umma. To babu shakka irin waɗannan laccoci da irin waɗannan bayanai su ne za su sake hura ruhi ko su ƙara wa mutane ƙaimi, su kuma tuna musu irin ƙalubale da yake gabansu. Ƙalubale ne ba wanda ya taƙaita a iya tsukukin da kake ciki ba, ko unguwarku ko yankinka ko abin nan ko jiharka ko yankinka ko ƙasarka, a ƙalubale ne na duniya duka. Wannan al'amari da aka taso ne da za a yaƙi musulunci a rusa shi daga zukata na musulmi, ya zanto ga musulmin amma fanko, musulmi ne a suna amma fanko, daga ciki an rarrake shi babu komai sai shedana da kin ji da rashin kunya da rashin martaba addininsa da rashin martaba annabinsa. To babu shakka irin waɗannan bayanai da irin waɗannan laccoci halartar su da ƙoƙarin yaɗa su abu ne mai matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, da fatan za a samu a halarta. Idan ba a manta ba a karatunmu ko karatuttukanmu da suka gabata a cikin wannan littafi na Adda'u wad-Dawa, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah kamar da yake magana akan cuta take shiga zuciya ta yawa mutum illa, ta yawa musulmi illa, ta lalata masa babban jigo wanda a kansa ne komai ya ginu na ibada, shi ne san Allah, san manzansa da san addininsa, da sa masa cuta da za ta haifar masa da san wani abu da zai fifita shi akan san Allah da manzansa, wanda da zarar haka ta samu to shikenan an rushe wannan dan adam, alaƙarsa da ubangijinsa kuma ta lalace. Ubangiji subhanahu wataala ya gina kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da bayinsa na ƙwarai bisa soyayya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, suna san shi yana san su kuma su ma suna san shi. To wannan soyayya ta Allah subhanahu wataala da manzansa ita ce jagora ko ita ce ragama, a kanta komai yake ginuwa, dukkan wani fafutuka da za ka yi na ka ga cewa ka kyautata tsakaninka da ubangijinka, ka kyautata addininka, ka kyautata a zamantakewarka, to wannan fafutuka tana ginuwa ne akan soyayyar Allah da manzansa. Da wannan ne muke jin bautar Allah wani abu mai daɗin ɗanɗano wanda ba za mu iya rayuwa ba da shi ta ba, saboda soyayyar da muke wa Ubangijinmu, wanda soyayya ce kuma da ta samo asali daga halittar da Allah ya yi mana, daga fitrar da Allah ya yi mana, daga hankalin da Allah subhanahu wataala ya dasa mana. To Ibn Qayyim yana magana akan wannan, wanda wasu cututtuka sukan shigo su samu zuciyar mutum da za su iya lalata masa wannan babban jigo na soyayyar tsakaninsa da Allah. Daga ciki akwai san wani Allah da fifita san wani Allah a cikin zuciya, fifita san wani mutum ko san wata ko san dukiya ko san duniya ko san shugabanci. Wannan so idan ya shiga ya yi takatutu a cikin zuciya har ya zanto ya mamaye zuciya ko ina da ina, ya mamaye dukkan wani saƙo na zuciya, ya zanto san Allah subhanahu wataala ya zo daga baya kuma ya rasa mahalli, to babu shakka rayuwar dan adam ta lalace ta balbalce. Wanda dan adam ya tashi daga cikakken mutum ya koma gara ma dabba da shi. To saboda haka Ibn Qayyim yana magana domin ba da ansa ga wanda ya masa tambaya akan cutar so da ta kama zuciyarsa take neman ta halaka shi, yake neman a bashi mafita da maganin da zai magance wannan cuta. Wanda a dalilin wannan tambaya ce Ibn Qayyim ya zauna ya rubuta wannan shakundun din littafin da shekara da shekaru mai karatunsa. To cikin irin abin da yake bujurowa kasancewar Ibn Qayyim, kamar yadda aka sani, kowane likita yakan bincika cuta da kuma dalilin da ke kawo wannan cuta, sannan a yi tunanin hanyar magance ta. To cikin irin abin da yake bujuro mana da shi, kamar yadda aka ji a baya a karatuttukan da muke yi, akwai waɗanda suke ganin cewa irin wannan cuta, wato irin wannan tsananin so da yake mamaye zuciya, wani abu ne ma wanda yana da tushi, kuma dan mutum ya yi haka bai kamata a zarge shi ba ko a ga laifinsa. To suna kokarin su kawo wasu hujjoji daga littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma rayuwar wasu mutane da suke ganin manya ne, ko kuma wasu labarurruka da suka faru a tarihin kafuwar musulunci, waɗanda suke ganin hujja ce da suke nuna babu laifi dan mutum ya kamu da wata cuta, dan ya kamu da cutar soyayya wadda har take neman tasusun tashi game da shi su sakarai shashasha. Suna ganin cewa wannan ba wani abu bane, akwai manya ma da suka fada cikin wannan. To shine Ibn Qayyim ya ce koro irin hujjojinsu da maganganunsu kafin ya biyo ta kan waɗannan hujjoji kuma ya yi rugurgu da su, wanda muna nan tafi insha Allah. To cikin bujuro da waɗannan hujjojin nasu ne na sakarci yanzu yake yi. To cikin abin da za mu karanta har yanzu ana nan cikin bujuro da waɗannan hujjoji, kafin kuma ya zo ya bi ta kansu ya rusa su. To shi ne malam yake cewa wa naziru zalika fatwa waradat ala al-shaykh Abi al-Khattab Mahfuz ibn Ahmad al-Kalwazani shaykh al-Hanabila fi waqtihi. A baya can ya kawo mana wasu batuttuka daga Muhammad ibn Abi Bakr, afwan, daga Abu Bakr Muhammad ibn Dawud al-Zahiri, Abu Bakr Muhammad ibn Dawud ibn Ali al-Zahiri, dan babban malamin nan shahararren limamin mazhabar Zahiriya Dawud ibn Ali. To akwai ɗansa Muhammad wanda ake masa al-kunya da Abu Bakr, wanda ya shahara bayan mahaifinsa da karantarwa da ilimi da fatawa, sai dai kuma Allah ya jarrabe shi da cutar san wani abu, cutar san wasu wani matashi da yake tare da shi. To ya bujuro mana da kissoshin da suka shafi wannan mutum da irin zamewa da ya samu ta wannan bangare, sannan kuma da wasu baitoci waɗanda suka danganci shi rayuwar wannan mutum. To sai yake cewa wa naziru zalika, kwatankwacin wannan, wata fatawa da aka yi wa babban malamin nan Abu al-Khattab Mahfuz ibn Ahmad al-Kalwazani, ɗaya daga cikin malaman Hanabila, ɗaya daga cikin malaman Hanabila a zamaninsa, wato an haife shi a shekara ta 432, ya rasu a shekara ta 510 a garin Bagadaza. To wannan malami a zamaninsa ɗaya daga cikin malamai ne na mazhabar Hanabila. To an jefo masa wata fatawa wanda a fatawar ake ce da shi kul lil imami abul khattabi mas'alatan qul lil imami abul khattabi mas'alatan ja'at ilayka wa ma khalqun siwaka laha madha ala rajulin rama salata fa mulahat li khatirihi zatul jamal laha wai aka ce da shi qul lil imami ka gaya wa liman malan shugaba abul khattabi ka fada masa wata mas'ala ja'at ilayka wannan mas'ala ta zo maka wa ma khalqun siwaka laha babu wanda ya cancanci ansa wannan tambaya sai kai ma za ala rajulin rama salata menene yake kan mutumin da yayi niyyar sallah wato ya shiga sallah fa muzlahat li khatirihi zatul jamal laha wata mai kyau tana wucewa ko kuma ta zo masa a zuciya wato ya tuno da wata da ya sani mai kyau shikenan sai ya wato shiga rafkanwa sai ya shiga mantuwa ya mamanta raka'a nawa yayi sujjada zai tafi ta lawace ko ta bice ko ta daya wato dai sallah ta dabirce ta rikirkice saboda wannan tunani da ya zo masa to wai wannan ya zai yi kamar wannan ita ce tambayar fa ajabahu tahta su'alihi karkashin wannan tambaya sai ya bashi amsa yace kullil adib alladhi wafa bi mas'alatin sarrat fuadi lamma an atakhtu laha kaga ya ba wannan masanin adabi na larabci wanda ya kawo wannan tambayar cikin waki tambayar yake cewa sarrat fuadi ta faranta wa zuciya ta rai yayin da na saurare ta innal ladhi fatanathu an ibadatihi kharidatun wanda wata mace mai kyau ta fitine shi a game da ibadarsa ta jefa masa wata fitina cikin ibadarsa fansana har ya karkata ga wannan ibadar wala ha ya ainihin dibauce ya fita daga hankalinsa in taba in daga baya ya tuba thumma qada anhu ibadatahu sannan ya sake wannan ibadar da ya ta lalace a dalilin wannan tunani fa rahmatullahi taksha man asa wala ha to rahmar Allah ta lullube wanda yayi saban Allah ya tuba wala ha yarab kana daga abin da ya kamata na ibadar Allah rahmar Allah ta lullube shi matukar dai sai tuba ya koma gare shi anan zamu ga waɗannan baitoci suna ɗauke da abin da malaman balaga suke kira aljinasu tam kaga siwaka laha na farko laha jar wa majrur ne lamun ne da kuma damirul musanna damirul muttasil saboda haka anan kalmomi biyu ne lamun jarri da kuma damir na damirul muttasil al muannas kalmar ta biyu kuma la hasli khatirihi zatul jamal laha kalma ta biyu ta laha ita kuma daga lahau ne wato ya daburce ya shiga wani abin nan wani rudu da sharholiya sannan a cikin ansar shi ma ya yi amfani da irin wannan sajai abin da irin wannan jinasi wanda yake tab ya ce ashattu laha shi ma wannan lamun ce lamun jarri ce da ta haɗu da damir sannan a baiti na biyu fansana walaha laha na alwala zahabul aqli wato hankalinsa ya tafi na wala shine hankali ya tafi saboda tsananin wani abu da ya auka wa zuciya na tunani ko na bakin ciki ko na farin ciki sannan walaha laha ta biyu kuma daga lahau ne saboda kalmomi ne ga sunan dukkan su abinnan haruffan su da jerin haruffan da kuma nadukin su duk daya ne amma kuma kowace da ma'anarta yace wa qala abdullahi ibn ma'mar al-qaisi hajjtu sanatan thumma dakhaltu masjid al-madinati li ziyarati qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama فبين انا جالس ذات ليله بين القبر والمنبر اذ سمعت انينا wannan ita ma wata kissa ce, ta kissa ce ta wani matashi wanda ya fada cikin irin wannan kogi na wannan soyayya, wanda shi ma wannan duk yana daga cikin hujjojinsu da suke kawo na cewa a ita soyayyar nan ba wani abu bane, ana iya samun ta a tare da kowa domin wane-wane ma ta faru da shi. To daga cikin irin kissoshin da suke barwa da wannan kissa, da shi zai ba mu wannan kissar wannan wani matashi wanda wani ɗaya daga cikin sarakuna Abdullahi ibn Ma'mar al-Qaisi, ɗaya daga cikin sarakuna ne na Larabawa, mutum ne wanda yake mai jarumi kuma mai arziki kuma mai kyauta mai alheri, yana kuma da mutunci sosai, shi wani Abdullahi ibn Ma'mar al-Qaisi. To shi yake ba da labarin wani yaro da ya gani da kuma irin halin da yaron ya fada, wanda a cikin taimakon da yake yi har ya taimaki wannan yaro da kuma abin da ya kasance a ƙarshen lamari na labarinsa, wanda zai nuna maka cewa dukkan wani abin da kake fafutuka na sai ka samu, baka san dai yadda ƙarshen lamarinka zai ƙare da wannan abu ba. Kana iya shan wahalar duniyar nan wajen ka samu, amma ƙarshe ka tashi ba tare da ka mori abin ba. Kai Allah ne ya sani, kai baka sani ba, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Aka yi ta fafutuka, yi ta jan ido, yi ta wahala a kan sai kaza sai kaza, amma da ƙarshe abin ya samu, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo da wani al'amari nashi da ba ka da yadda za ka yi da shi, abin nan ya tafi ba tare da ka amfana da shi ba. To wannan kissa duk tana nuna haka. To shi wani Abdullahi ibn Ma'mar al-Qaisi yake cewa wata rana ya je hajji, wata shekara ya je ya yi hajji, thumma dakhaltu masjid al-Madina, yace ya shiga masallacin Annabi da ziyarati qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, dan ya ziyarci kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. An san cewa a kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ana ziyartar sa ga dukkan wani wanda ya ziyarci Madina, ya ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mutum zai yi kokari sanda zai tafi yayi niyyar ziyarar masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, domin yana daga cikin gurare uku da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba a nukar gari daga gari zuwa gari a yi guzuri a ce da mara domin ziyarar wani guri dan darajarsa ko alfarmarsa sai gurare uku, ce masallacinsa masallaci mai alfarma na Makka da kuma masallaci na Qudus, Masjid al-Aqsa. To yanda mutum ya yi tattaki daga ƙasa zuwa ƙasa, daga gari zuwa gari, ya je ya ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai kuma ya je ya ziyarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To wannan mutum bayan ya ziyarci Madina, ya ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace fa baina ana jalisun zata laila baina alqabri wal minbar, wata rana da daddare ce yana zaune tsakanin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da minbarinsa, wato rauda, yana zaune a rauda nan ne tsakanin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma minbarinsa, yace istami'tu aninan, sai na ji wata shasheka, wani yana kuka yana ta shasheka, fa asghaitu ilayhi, sai na kasa kunni in ji me yake cewa, fa idza huwa yaqulu, sai na ji yana wasu baitoci yana cewa ashjaka nauhu hama'im as-sidri fa ahajna minka balabil as-sidri am'azza nawmaka dhikru ghaniyatin ahdat ilayka wa tawis al-fikri يا ليلة طالت على دنف يشكو السهادة وقلة الصبر أسلمت من يهوى لحر جوان لحر أسلمت من يهوى لحر جوان متوقد كتوقد الجمر فالبدر يشهد أنني كلف مغرا بحب شبيهة البدر ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. Yadda yana rewa waɗannan baitoci na waƙa, yana cewa ashjaka nauhu hama'im as-sadri, ta tantabaru waɗanda suke kan magariya ko ishin magariya, ashjaka kukansu ya tayar maka da wani baƙin ciki da yake damunka, fa ahajina minka balabil as-sadri, akwai tsuntsaye na bainu a zuciyarka waɗanda wannan kukan na waɗannan tantabaru ya firgita su ya zaburar da su. Am'azza nawmaka bal dhikru ghaniyatin, am anan kana isha bi ma'ana bal bal azza naumaka zikru ghaniyatin, wato tunawa da wata kyakkyawa wadda saboda kenta ma ba ta buƙatar kwalliya, tunawa da ita ya hana ka bacci. Ahdat ilayka wasawis al-fikri, ta sa maka saƙi-saƙi iri-iri da tunani daban-daban a zuciya. Ya laylatan talat ala danifin, ce ya wannan dare, daren da yawa mara lafiya tsawo, yashku suhada, ya kasa bacci, wa qillata sabri, yana kuka da rashin bacci da kuma ƙarancin haƙuri. Aslamti man yahwa li harri jawan, aslamti man yahwa li harri jawan, kin riga kin mika wanda yake yana cikin soyayya, kin mika shi ga ƙunar yanayi, mutawakkidin, yanayin da yake ruruwa da zafi, ka tawakkudil jamri, kamar ruruwar garwashin wuta. Falbadru yashhadu, farin wata yana shaidawa annani kalifun, ni ina wato cike da ƙauna, ƙaunar da ta sa min soyayya, za ta sa min cuta. Mughran bi hubbi shabihatil badri, wanda na riga na kamu wato na rudu da san wata wanda kanta da haskenta kamar farin wata garin sha hudu. Ma kuntu ahsabuni ahimu biha, ban taba zaton cewa zan kamu da tsananin soyayyar ta ba, hatta bulitu, har sai da Allah aka jarrabe ni da wannan soyayya. Wa kuntu la ajri, tare da cewa ban san haka zai faru ba. Wato wannan dai a matashi ya riga ya shiga har wuya ya kamu, saboda haka gashi shi wannan bawan Allah a cikin rauda yana ibada, can kuma ga wani can yana ta shasheka, yana kuka, yana ta waƙe-waƙe na cewa ya kamu da cutar wata wadda ta hada shi bacci, ta sa shi ya zama mara lafiya ma. Ya rasa inda zai sa kansa, duk gari ya mata zafi kamar zafin da wato garwashin wuta. Ya ce da na kasa kunne sai na ji shi yana waɗannan sumbatu, sun man kafa a sautu, daga nan sai na daina jin kuma muryarsa. Falam adri min aina ja'a, ban san daga ina wannan muryar ta zo ba. Wa idha bihi qad a'ada al-buka'a wal-anina, can kuma sai na ji ya ƙara fashewa da kuka da shasheka, yana kuma wata lera wata waƙar kuma yana cewa ashjaka rayya khayalun za'irun wal laylu muswaddu adh-dhawa'i bi'akiru wa'tada muhjataka al-hawa birasisihi wahtaja muqlataka al-khayalu adh-za'iru nadaytu rayya wadh-dhalamu ka'annahu yammun talatama fihi mawjun zakhiru wal-badru yasri fi as-sama'i ka'annahu malikun tarajjala wan-nujumu 'asakiru وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علىه السكر ظاهر يتي أشجاك من ريا خيال زائر خيال أبين ذاك رقى قنيش أتنالنك باب شيء ما يرقى زوا مكا ألان أقوال وركا تونن ديتك يكي زوا مكا أقوال وسا يكي شوايا تاير مسا دبكين شكينسا وننكما أبين ديك زوا مسا شيني wani abu da yake zuwa masa na hoton wadda ya gani sunan tarayya. To wannan hoton na rayya da yake zuwa masa a ƙwaƙwalwarsa, yake kawo masa wata ziyara ta bazata, yace ta ya tayar masa da hankali. Wallailu muswaddu adh-dhawa'i bi'akiru, gashi dare ta ko ina ta kowane sassa ya turnike da duhunta, wato ko ina duhu, amma kuma ga wani nan ya kawo masa ziyara ta bazata. وعتاد مهجتك الهوى برصيصه مهجتك رنك وتونن سويا daga farkonta tazo ta shiga ranka, ta zama maka kamar wani abu wanda ka saba da shi, wata soyayya ce daga farkonta ta shiga ranka, ta zama kamar wani abin da ka saba da shi. Wahtaja muqlataka al-khayal az-za'ir, shi ko wannan abu hoton da yake kawo maka ziyara a ƙwaƙwalwarka, shi kuma duk gaba ɗaya ya birkita maka ganinka saboda ka kakata bacci sai zubar da hawaye. Na dai turayya yace ina kiran rayya wazzalamu ka annahu yammun gaduhu kuma kamar ka ce wani teku ne na ruwa talatama fihi mawjun zakhiru da igiyar ruwa take wato bugun juna haka nake cikin dare cikin duhu amma kuma babu abin da yake zuwa mun sai ita wannan da na gani rayya kuma ina kiranta walbadru yasri fi samai sama kuma canga wata yana ta tafiya ka annahu malikun ka ce wani basaraki ne tarajjala da ya sauko daga kan abin hawansa yake tafiya a kafa wannan dumu taurarin kuma da ke kewaye da shi a sakiru ka ce sojojin sa ne da suke masa rakiya watara bihi aljauza'a can kuma a gefe tare da shi ga tauraron jauza'u wani ɗaya daga cikin taurari ne mai haske ce shi kuma gashi tun wannan tauraruwa tarqusu fid duja tana tarawa a cikin wato duhun dare raqsal habibi kamar rawar masoyi alahu sukrun zahiru wanda ya sha yayi tatil ya bugu yake tarawa to haka nake ganin wannan tauraro kaga dai hankali ya fara tafiya wato dai ya kidime duk wannan dare abubuwa ne suke ta zuwa masa a kwalwarsa ya laylu ulta ala muhibbin ma lahu illa sabah musa'idun wa muwaziru ce ya kai wannan dare kai tsawo kai wa wannan masoyi tsawo ba abinda zai zo ya taimaka mun ya agaza mun ya dafa mun sai safiya wato gari Allah ya waye wata kila zuwan jama'a zai sa in samu sauki fa ajabani to sai wannan dare sai ya bani ansa yace mut hatfa anfika kawai mutu ka mutu a karan kanka wa alaman anna alhawa lahu alhawa lahu alhawa alhadir ka sani cewa ƙaramin soyayya ƙasƙanci ne mai halartowa wato ƙasƙanci ne da kake ciki to haka dai ya sake jin wannan matashi wannan sauti yana ƙara fito da waɗannan baitoci to kaga dai wannan zai nuna masa cewa shi dai wannan mai sautin wani mawaki ne ya kamu da cutar so gashi nan cikin dare kowa na bacci shi yana ta kuka yana ta zubo baitoci قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالابيات فلم ينتهي الا وانا عنده to lokacin da naji ya fara wadannan zubo wadannan baitocin waka sai na nufi inda yake bai gama ba sai gani a wajensa a gaban sa fara'aitu shabban muktabilan shababu sai naga wani matashi wato a cikin ganiyar wato kuruciyarsa matashi ne wanda yake cikin kuruciya قد خرق الدمع في خديه خرقين وتو حواي da yake zubarwa har yayi masa alama biyu akan kumatinsa wato kamar an sa wani abu an tsaga nan saboda zubar hawaye mara kakkautawa fa sallamtu alaihi nayi masa sallama fa qala ce ijlis ka zauna man anta ya tambaye ni ni waye fa qultu sai nace sunana Abdullah ibn Ma'mar al-Qaisi wato shi wannan basaraki sai ya gaya masa sunansa kala alaka haja wannan matashi ya tambaye shi wannan basaraki kana da wata bukata ne qultu na'am sai da ce ina da bukata kuntu jalisan fi rawda shi ina zauna a rawda tsakanin minbari da kuma kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam فما راعني الا صوتك با ابن da ya tashi hankali na sai mure ka da rijo fa bi nafsi afdika to raina fansa ne gare ka faman lazi tajidu me ke damun ka wato yake tambayar sa me yake damun sa cikin dare ya koma gefe yana zubo wadannan baitoci haka ba kakkautawa qala fa qala sai wannan yaro yace انا عتبه بن الحباب بن المنذر بن الجموح الانصاري سنانا عتبه سنن ما هي فينا الحباب بن المنذر الحباب بن المنذر صحابي ne yake shi kuma sunan sa عتبه wato shi dan wannan sahabin ne الحباب بن المنذر ابن الجموح الانصاري mutum madina wato mu ga wannan shine asali na mahaifina sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko mutum madina غدوت يوما الى مسجد الاحزاب wata rana na yi sammako na je Masjidul Ahzab. Masjidul Ahzab shi ne masallacin da yanzu a Madina yake ta Masjidul Ijaba. Lokacin da kafiran Makka suka yi ganganku suka fito ƙabilu daban-daban wajen su 10,000 suka dirka ko Madina da niyyar za su cinye annabi da yaƙi, za su yi kace-kace da Madina su kakkashe musulmi, kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kawo ƙarshen musulunci. To wannan idan da zauna su shi ake cewa al-ahzab. To kusan a wannan lokaci annabi ya sa aka haƙa gwalalo, aka yi wani rami da aka zagaye dukkan hanyar da za ta shigo da kai Madina, wanda wannan ya hana ba su damar shigowa Madina. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wani dutse a nan gurin inda ya ta'addu'a, inda ya ta'addu'a ran Laraba. To wannan guri daga baya aka gina masallaci ta ake cewa Masjidul Ijaba, wato masallacin da Allah ya karba addu'ar annabi a gurin. Yanzu haka suke ce masa. To a wancan lokaci ana ce da shi Masjidul Ahzab. Masjidul Ahzab ya ce to shi wannan yaron sai yake ba da labarin abin da ya faru da shi. Ce wata rana ya fito da sassafe sai ya tafi Masjidul Ahzab. Yace fa sallaitu fihi nayi salla a wannan masallaci, sun ma'tazaltu ghayra ba'idin, sai na koma gefe can ba da nisa ba na zauna. Fa idza bi niswatin qad aqballa yatahadaina mithla alqata, shikenan sai ga wasu mata sun taho sun jero kamar tsuddan bainu, wanda ake cewa tsuddan bainu ko tsadar gamba, wanda suke tahowa za ka gansu sun taho a jere. To haka na gansu sun nufo ni. Wa fi wasatihin jariyatun badi'atul jamal kamilatul malah, a tsakiyar waɗannan mata ga wata yar budurwa nan mai tsalilan kyau, mai kuma kyakkyawar, wato mai cikakkiyar sura. Fa waqafat alayya, tana zuwa daidai inda yake zaune sai ta tsaya, sai ta ce ya Utbatu, ma taqulu fi wasli man yadhlubu waslaka, me zaka faɗa game da wanda yake neman alaƙar zumunci da kai, me zaka faɗa masa? Tana tambaya ta thumma tarakatni wa zahabat, kawai sai ta yi gaba bata jira ansa ba. Falam asma laha khabara, ta tafi tare da ƴan uwanta ban sake jin labarin ta ba. Ta banni cikin ɗimuwa, ta nuna tana san alaƙa da ni, mai cici ansa ta, bata tsaya ta ji ansar ba, kuma ta yi gaba ni ban san ina take tafi ba, ban san inda take ba, ban sake jin labarin ta ba. Falam asma laha khabaran wala qafawtu laha atharan, ban kuma bi diddiginta in gano inda take ba. Wa ana hayran an taqilu min makanin ila makan, don haka yanzu na zama a ɗimauce, adaburce, yawo nake daga guri zuwa guri, tsallanan in tsallacen. Sun masaraha, yana zuwa daidai nan sai ya yi wani ihu, wa akabba makshiyar alayhi, ya faɗi su ba saboda. Sun ma'afaka, sannan ya farfaɗo, ka an na masu bai zata waje na dahu bi warsin, wato abin nan kumatinsa sun yi jawur farin mutum idan yana cikin damuwa, duk jininsa zai abin nan taso, haka sai ka ga ya bayyana a fuskarsa. Saboda haka kamar an shafa turaren wasu a jikin fuskarsa ya yi jawur, wato da yake nuna maka cewa yana cikin tashin hankali, irin wannan dai soyayya ta rashin hankali. Sun ma'an sha'a ya ƙulu, sannan sai ya sake fararo wasu baitoci. Ya ce a rakumu bi kalbi min biladin ba'idatin fa ya hal tarawni bil fu'adi ala bu'di, fu'adi wa tarfi ya'safani alaykumu wa indakumu ruhi wa zikrukumu indi wa lasu aladzu al'aisha hatta arakumu wa law kuntu fil firdausi fi jannati al-khuldi. Abu ya yi nisa, ya ce ina gano ku da zuciyata daga garuruwa masu nisa, wato duk inda na tafi, duk nisan da na yi, ina hango ku da zuciyata, yana nufin ita wannan. Fahal fa ya hal tarawni bil fu'adi ala abudi, shin yadda nake hango ku din nan kuma kuna hango da, wato ko shi kadai ke haukansa. fu'adi wa tarfi ya astifani alaikuma, zuciyata da ganina suna bakin ciki game da ku, wato rashin ku da rashin kusanci da ku. Wa indakum ruhi, ruhi na na bar muku kun tafi da shi. Wa zikrukum, indi kun bar ni tunaninku, kun bar mun tunaninku kun tafi da ruhi na. Walastu alazzu al'aisha hatta arakum, ba zan ji dadin rayuwa ba sai randa na ganku. Walau kuntu fil firdausi, ko a firdausi nake, fi jannatul khuldi, to kaga hankali ya tafi. Wai ko a aljanna yake, ba zai ji dadin aljanna ba sai in yana ganin su. To in har ya shiga aljannan, lahum ma yasha'una fiha. To da ya gama bani wannan labari da waɗannan baitoci da yake ta kwararo, in ji shi Abdullahi ibn Ma'mar ya ce, faƙultu, sai na ce, yabna akhi tub ila rabbika, ya kai ɗan uwana ka tuba zuwa ga Ubangijinka. Wastaghfir min zambika, ka nemi gafarar zunubinka, domin wannan al'amari da kake ciki al'amari ne ya wuce kuma iyaka, ya wuce hankali, ya wuce addini, kuma har ma aljanna kana ganin kai ba kai mori aljanna ba sai da ita. Wato idan wuta ta tafi kenan, can zaka bi ta. Kace fa baina yadayka hawlul muttala, gaban ka fa akwai firgici da tsoro na tashin kiyama. Wanda tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allahi shadid. Ranar da komai za ka manta da shi, babu abinda za ka tuna lokaci yayi, to baka bani takarda ba. Kaji shabab wai dadi yake ji, saboda haka ba zai tsaye da karatu ba, saboda haka ya tuna masa ranar alkiyama fa komai ma za ka manta da shi, komai ne za ka manta da shi. Yau mai yafirul bar min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin yawma idhin sha'nu yughni. Saboda haka maganar ka zauna kana ta wani rayya, ka tuna ranar kiyama, komai za ka manta, irin da firgitinta ya zo. Fa qala, duk wannan wa'azi da ya masa, sai ya ce, ma ana bisalin hatta ya ubal qaridani. Wannan karin magana ce ta Larabawa da take nuna cewa ni fa ba abinda zai kwantar min da hankali sai na samu abinda nake so. Al-Qaridani su ne wanda suka fita neman bagaruwa. Asalin karin maganar wasu mutane ne guda biyu suka fita neman bagaruwa, ɗaya aka kashe shi bai dawo ba, ɗaya kuma ya ɓace ba a san inda ya nufa ba. Ɗaya ana ce da shi Yazkur, yadda suka faɗa a fassarar karin maganar kamar da ke cikin al'amsal na al-Maidani, jamharatul amsal da sharhin tafasulul maqal. Wani ne ana ce da shi Yazkur tare da wani Khuzaima. Khuzaima din kamar ɗan uwansa ne, kamar abokinsa ne. Shi Yazkur yana da ya Fatima, sai shi wannan Khuzaima sai ya nemi aura masa ita, sai bai ya nuna yana son ta, sai bai yarda ya bashi aurenta ba. To sai suka fita neman bagaruwa da ita ake amfani wajen jima. Suka fita cikin daji, sai suka wuce ta wajen wata rijiya, wata ƙwararramar rijiya, sai suka ga alamar akwai zuma a cikinta. Sai shi Khuzaima ya ce wa shi Yazkur, to bari in zura maka igiya ka shiga ka ɗebo mana zuman nan. Sai ya sa masa igiya ya shiga, sai da ya shiga cikin ƙwararramar rijiyar nan, sai ya janye igiyar, sai ya ce, ba zan dawo maka da igiyar nan ba ka fito sai ka aura mun Fatima. Ya ce, a wannan yanayin? Ya ce, eh. Ya ce, to ba zan yi ba. Ya ce, to ko za ka yi ta zama a nan har abada? Kawai ya juya ya bashi. Sauraka aka neme shi aka rasa har aka haƙura. Sai da aka ji shi wancan yana wasu 'yan waƙe-waƙensa a cikin waƙar tashi irin wannan waƙoƙin, ya fallasa kansa. Aka ji cewa ashe shi ya je ya yi sanadiyar mutuwarsa, da ba shi ya tura shi ba, amma shi ya yi sanadiyar mutuwarsa, domin shi ya janye masa igiyar da zai fito. daga ran kabilun biyu suka shiga yaki da kabila ta da kabilar abin nan sun san a jahiliya. To saboda haka cikiyar da aka yi ta yi ba a gan shi ba, ya tafi neman bagaruwa bai a gan shi ba. Shi kuma ɗayan shi ma fita yi neman bagaruwa, ana ce da shi Haram ibn Amir, shi ma fita yi neman bagaruwa daga nan ya ɓace, sake din ɗuriyarsa ba. To shi ne Larabawa idan suna so su ce maka abu ba zai yiwu ba sai su ce har sai waɗannan masu neman bagaruwa sun dawo, kaga abu ba zai yiwu kenan. Kamar Bahaushe ya ce har sai jaki ya yi ƙaho, kai ba zan yi kaza ba har sai jaki ya yi ƙaho, kaga ba ranar da zai maka kenan. Sai hatta ya lijal jamalu fi sammil khiyam, ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shige ta ƙofar allura, kaga ba ranar shiga aljanna kenan. Irin salon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wajen bayanin martabar sahabbansa, cewa babu wanda ya isa ya kamo su, cewa law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu, da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin Uhud na zinari ya bada shi sadaka fi sabilillahi, ba zai kama ladan wanda ya bada mudu ɗaya ko rabin mudu daga cikin sahabbai ba. Kaga waye zai iya mallakar zinari daidai da dutsen Uhud? Ai babu shi. Kaga kenan babu ranar da za a samu wanda zai kama kafar sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine Larabawa suke wannan. To shine shi wannan matashi yayi amfani da wannan karin magana, cewa fufur ba zai samu kwanciyar hankali ba hatta ya ubal qaridani, har sai masu neman bagaruwan nan sun dawo. Walam azal ma'ahu ila an tala'a as-subh, yace ban gushe ba tare da shi har asuba tayi, ina ta lallashin sa, ina ta kwantar masa da hankali. Amma ina fa qultu qum bina ila masjid al-ahzab, tashi mu shiga masallaci wala masallacin ahzab mu yi sallah, fa la'alla Allah ad yakshifa qurbatak wa qila Allah yayi maka damuwarka, arju zaka insha Allah bi barakati tal'atika, ina fatan shi wannan saurayi yace ina fatan haka albarkar haduwar mu da kai da ganinka da nayi, fa dhahabna hatta ataina masjid al-ahzab, ina ga sai mu aya bayan an kira sallah sai mu dora insha Allah. Bismillah.